cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOE Africa kan mita 102.5 Zangwa FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau zamu magana ne akan ilimin jima'i.
Haka yake Zara, wato kin san wannan mawdu'in mai nauyin fadi ne, amma dan zamanin da ake ciki ya zama dole mu dauko sa.
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta jiyo mana bayanai daga masu ruwa da tsaki da ma wajen malaman addinin Islama.
Daga bisani kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Ta lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Shamsiya gare ki.
Madalla. To a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i, koyar da yara ilimin jima'i na da matukar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani. Malama Aisha Usain, jami'ar sanin halayyar dan adam ce dake aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness, ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu.
Ilimin jima'i na da matukar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma, ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe. Yara sun fara wayo, yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'in su ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo gizo, wato internet, da waƙoƙi da fina-finai a talabijin, kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu. Saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu.
To shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i, iyaye ne ko malamai a makarantu? Bari mu suma da jin ta bakin Hajiya Sadiya Tahir a matsayinta na uwa.
A zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba, ko kuma in ce na mari na cikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa ƴaƴanmu duk wannan, ba a makaranta ba, ba kuma a society ba. Kamar yanzu kina da yaro ko kuma in ce gaba ɗaya mace da namiji, duk yanzu zamani ya canja, dukkan su suna buƙatar a sa ido. Ke zaki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa? Din da yanzu zamani ya canja, mace yanzu za ka ga daga shekara 9 mace take fara al'ada. To kafin wannan lokaci ya zo, ya kamata ki uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo. Ga yanda za ta yi ta gyara jikinta idan ya zo. Idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki fadawa ki mahaifiya, ita ce ya kamata ta fara sani ga abin da yake tattare da ki, kuma ga tsaftan da ya kamata ki. Sannan kuma daga zaran kin fara ganin wannan abin, kar ki yadda ba ma sai kin fara gani ba, wani namiji ya zo ya dinga taba ki, yana taba hannayenki ko kuma yana daura ki a cinya. Idan wannan yana faruwa, ga abin da zai faru. Haka zalika namiji, idan ka ga wani ana maka abu kaza, ana wani na taba ka ko wata tana fadin wannan, kar ka yadda da wannan ka zo ka fada.
Binta Zurmi da ke rayuwa a kasar Turai, wata kuma ke da ƴar kimanin shekara 9, ta yi mana ƙari da haka.
Zaki ga iyayenmu a lokuta da dama, ma iyaye mata sukan bar yarinya ko da ƙarama ce, yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyar shi, gobe wancan ya zo ta hau kan cinyar shi, ba ka san wani illa hakan ke yi ba. A hakan akan samu waɗanda suke ɓata yara. Amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyanka ko yaranka cewa ya san cewa nan idan aka taba ki wannan bai kamata ba, sai kiga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taba mishi nan ba, kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja danka a jiki, cine zai sa yaranka koda irin wani abin ya kasance yaro zai iya bude baki ya gaya maka. Sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana dan karami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna, koda an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba.
To bari na dawo gurin ki malama Fatima, iyaye ne ya kamata su koyar da ƴaƴansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su maida hankali akai ko an taba su a bai kamata ba, kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro?
Kaman kanin nan da muke tsince kanmu ne a ciki, yanzu sai ka ga yaro da za ka gani za ki ga yara ko sai an kai wasu shekaru sha kafin a ce ko ta balaga ko meninza tsinta, musamman ƴaƴa mata sai ki gani daga shekara 8 kaga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adansu. Me yake nufi ta balaga? Haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da ƴaƴanta suke ciki, ki fara sanin musu iyaya rayuwa take. Dan rayuwan kaman tana canjawa ne shekara tun ba san komai ba, za su dinga ganewa yaya za su dinga tsintan kansu a kai, dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikinsu komai tana fahimtar da su a kai.
Ga wata matashiya da na zanta da ita, ta kuma shaida mun yanda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta.
Sunana Fatima Kabu, shekaru na 17. A lokacin da na fara al'ada yanzu dai zai kai kamar shekara 3. A lokacin da na fara tun nayi boarding school, a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka, kuma lokacin koma mu ta kan faɗa min yaya abubuwan yake. So a gaskiya da lokacin da dai na fara duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta, sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai da shi gashi abin da ya faru da ni. Amma ko lokacin ina da wayo saboda tuni mama na ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana so faɗa mana haka nan, sai kawai irin na ɓoye wa mama ta har ya tafi. To a ranar ba zan taɓa manta ba, na dawo a makaranta kenan, sai mama ta kira ni ɗaki ta ce min kin fara yin period ko? Na ce mata eh. Ta ce min to me yasa ban gaya mata ba? Kin san yanayin kunya bai bar ni na gaya mata ba, ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba, ita dai take tambaya ta. To lokacin da dai ya fara faɗa wa mama na kenan. Amma tun aka yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa
haka. To bacin nan a lokacin da kika fara, na san kafin fara al'ada akwai irin dan canje-canje da yawa kana a jikinki, kamar a misali zaki gani ka dan fara nonuwa da kuma dan wayansu canji. Shin a cikin sauran kawayenki kuna irin hira da su ko kuma dai akwai kunya wanda baki iya gaya kowa?
A gaskiya to lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru, kawaye na kenan sun fi ni a shekaru. To su dai suka ni kuma irin koda ka ga su ne ke karama a cikin su, amma duk da dai kunya dai bai bani na gaya musu ba, amma dai su na san irin wata rana sai su ce maka ko irin mun tashi a makaranta a makare in ka ce wani ka zo mu je mu tsalla, za su ce maka ai kai ba ai ba na san da ni. Amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ya ba wanda na fadawa yanayin abin ne dai to irin kana so kunya ne.
To bita zurmi kin dai ji Fatima, ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata?
To sai ki san ni ya fara ce akwai wani katanga tsakani na da mahaifiyata, amma duk da haka akwai wani mataki da muka yi magana. Amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina, mu ba mu da irin wannan baki da zaka zo ka faɗi ka ce a'a ga kaza ga kaza, sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza, za ka gaya maka kaza. Wanda ni yanzu ba haka nake da yarinyata ba, ina kokarin in kawo canji. Duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza shi.
To me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba?
Saboda zamani ya canza Shamsiya, idan baka nuna ma danka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba. Shi yasa tun daga gida yarinya ta shekara ta 9 amma yanzu abubuwan da ta sani ta san tabi mai kyau, ta san tabi mara kyau. In kika tambaye ta, in kika taba mata kafada za ta ce tabi ne mai kyau. In kika dake ta a baya za ta ce tabi ne mai kyau. Na ce duk ta samu ina nan ta gaya mu, in bana nan ta gaya wa malama. Kowane ne, ko mace ko namiji ne mata. So zamani ya canza kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan. Ina ganin ta haka ne kawai zamu rage wannan cin zarafin da yayi addabu jama'a a cikin mutane da mutane kuma ba a iya bude baki ayi magana.
Madalla.
Gaskiya kam bari mu koma mu ji sauran abubuwan da za su tattauna akan wannan batu.
A lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo ƴaƴansu a jiki, wato ba su da lokacin ƴaƴansu walle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai, wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafinsu.
Gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin, gaskiya abin a tausaya mishi ne. A ce iyaye ba ku samu lokacin ƴaƴanku ba, malami ba. Shi ba fa taimako fa zai maka ba. Haƙƙi ne na iyaye dole.
Haƙƙi ne na iyaye kwarai Fatima, amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana kan tashi ne ana nema. Ana neman yanda za a rufa ma juna asiri. Sai inga su ma malamai suna da matakin taka, suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara, saboda idan har ka ce zaka koyar kamar ka dauki amana ne daga hannun iyaye ka daura ma kanka. So sai in ga su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki
ko darasi da ake
koyarwa, za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan, saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu. Ba sa samu a wannan zamani, kuma ba komai bane yasa, saboda zamani yanzu ya zo dole fa ka tashi ka nema. In kana son ka rufa ma kanka asiri, ka rufa ma naka asiri. So abin da nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun, a saka wannan maujudi ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya mu yara. Babu wata magana kunya ko wani ko wani aka abuda mu yara kulle. Kinga yarinya ta tun tana kindergarten sai she wata ran ta zo da littafi, wai mama kin ce baby ta baki suke fitowa, gashi an makaranta an nuna musu, ina ganin littafi da daukar ya rufe. Na ji na ce malamin su ya haka. Na nuna mata na ce menene wannan, ta ce ai su sun wuce wannan littafin tuntuni.
Wato har ma ta sani ma abin da ke mai kusa da kike ganin cewa bai kamata.
Ina boyewa ina tunanin a shekarunta bai kamata ta san wannan ba. Daga lokacin sai na warware.
To fa makarantu a irin kasashenmu na Afirka sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amerika da Jamus inda yarki ta yi karatu.
Za ki gani yaro ya san abubuwa, kuma wanne yana tada mishi da sha'awa yayi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi, so yana so yayi ya aiwata ya gwada abin ya ga ya zai yi, wanda kuma garin haka ake samu aka sai ga mace ta zo ta yi ciki bata san yaya za ta yi ba da sauransu. To ba ka gani al'adar mu akwai bambanci tsakani,
akwai sosai, amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu, kuma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye, kuma kai ma kana nan kana kokkofa mishi kullum kan ya zo bai sani ba.
Ya Hajiya Fatima ya cika ga
wannan maganar da take faɗa, kamar da muka yi maganar kasashe, muna maganar kamar maganar nake ni, ina magana akan Afirka. Afirka ma ƙasar mu Najeriya, sai gani tarbiyyar da taso wanda wayewan ba ɗaya bane. Yanzu kamar kasashen da suka fi mu ci gaba, aji ga yaro ya kai sai wani yaro yana kaiwa 18 ya kai matakin da shi yaman zai iya mallakan komai, shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu. Wannan kasashen ke wanda Afirka ba mu san da haka ba, muna yin koyi ne hakan nan ya za a yi, saboda yanzu abu suke gani yara yanzu sun baci turu waya ma yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga anyita in dai ka saka data wai wasiya sai ga kaman gata suka wa ƴaƴan su sun siya musu waya sun yi menene ne kuma ka sa musu data wani tallan ne ma ba kamata mu bi tallan sai ka ga kai ya shigo da kanshi if you are not above no 18 don me yana yanzu ga ko 15 yace bari mu gwada menene a cikin 18 din nan police za su bude su shiga kin ga matsalolin da ake samu su kaman da kike yi magana ne a jabin ta an riga mu ce sun riga sun zama kaman sun waye da wannan abin mu yanzu matsalolin da yake tasowa ne
to amma da kan batun da ita Binta ta yi magana akai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda ɗan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu wani ma zaki ga ƴaƴan mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fi gajini ga kaza saboda yarinya ba ta san meye ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin
to dole ne nake da dawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴansu gaki yawan ta ganin a yara sun tafi makaranta me yasa naku ba yara homework me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakanin su da iyayensu ne iyayensu sun me suke ciki ya ake koyarwa ta ina za su ƙara musu saboda ba lalle koyarwar ya zama iri ɗaya ba kaga wata kila shakuwan ka da ɗanka yanda malami zai koyar yaron zai ji ne ba zai daba ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce haka ne to gurup kamar ya shiga cikin kunyin shi to wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye ne amana ne ƴaƴa a gare ni
to ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan adam ta ba da shawara kamar haka
to wanda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kaɗai ba ko malamai kamata yayi da iyaye da malamai dukansu biyu su ɗauko wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta ma na da muhimmanci da gina yaro saboda haka kamata iyaye da malaman makarantu su hada hannu dukansu biyu su dauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimin koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samun irin yanayin yanda ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro yasan abin da yake bukata injinin ya fara zuba me ya kamata yayi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to mizanci su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu wato yara mata sun fi son su yi wasa da ƴan uwansu mata maza kuma sun fi wasa da ƴan uwansu mata amma da sun fara girma suna ƙara wayo za ka ga sun fara wasa da junansu to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taɓa ma wani ba kuma in wani ya taɓa wa ya kamata su gaya ma wani mataki ya kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'innan lalatan irin su fyaɗe ya sani saboda ya san da za a yi kare kanshi in mutum ya taɓa shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba kuma yana ƙara wayo hankalin shi na ƙara ƙaruwa ana ƙare mishi bayani irin su fyaɗe kuma kai mishi bayanin abin da ya sa bai dace a yi ba in kuma kayi ga hukunci da kana ƙara hankali ana ƙara koya maka ana ƙara maka bayani ba rana ɗaya za a yi ba kullum ana ƙara maka bayani daidai hankalin ka yanda zai ɗauka kuma ana ƙara tunatar da kai
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je daga wajen malamin addinin Islam da Shamsiya za ta gabatar mana.
To a nashi bangaren malamin addinin Islam Suleiman Nasir ya yi mana nazari ta fannin addini.
Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa saboda yana daga cikin tarbiyya. muke ayan arewa ba a yarinya ta zauna ba da hijab ba ba a yarinya ta zauna da kamammun kaya ba har ta fito wanda ba muharramin ta bai ganta duk wannan kaucewa wani abu ne na badala wanda yake a yanzu sai aka yi kokain da wata abubuwa da yakudawa sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon fituru da ake saka wanda take shi yasa fajir shi yawa a ce aka fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsarin kitsari dole namiji ya gante shi a wanda yake wancan ilimin da dan saukaka dan daga abin da aka nemi na fada wancan ilimin da aka san da shi idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza kattai kaza in kai kaza al'aurata a waje take in kai kaza al'aurata a waje take in aka taba ka guri kaza kaza ne zai faru ai tana da sanin ilimin bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala kama ci zaka koya mata to kuma a baya in abin ya riga shi ya ce za a yi ka tankwasa ka ta gyara ta shi yasa Bahaushe ce ikiya ce tun yana sanyi ake rankwasa shi saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko sanda aka saukan masa da yin ibada shekara tara ya kamata a so a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne wannan abin in ka yi shi ba mai kyau ba ne har shi yasa addini ya saukan mana da cewa daga yaro namiji in ya shekara tara a fara ko kawai raba shi da kwanciya a cikin ɗan uwansa ma kuma tabiya ce mai kyau wanda yake idan ba hakan ba za ta kai da sassan taban abin da bai dace ba ba za ta yarinya ta girma shi kuma yana ɗan ƙarami za ta ɗora shi a kan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba shi yasa ake ankarar da kowa ake nunar da kowa ake sanar da kowa yaro da babba kuma yaran nan tun yana ƙaramin ya san wannan abun ba daidai ba ne ba zai aikata shi ba amma in bai sani ba fa aka ce sai aka yi nan da zin balaga ba aka sai aikata saboda yadda balagar ta aka sauka wani daban wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara 15 wani sai ya kai shekara 18 aka yi mace a take sun kankanta a kayan balaga shekara 11 12 13 to sai ya kasance ana tunanin sai ta kai 13 nan za ta balaga a 11 sai ta balaga kuma wata san wancan abin illa ba ne to in ta je ta aikata kaga ai an cutar da rayuwarta domin ba a koyar da ita ba shi kuma duk abin da baka sani ba iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su ce maka ka su baka ilimi
to an zo gurin malaka a matsayinka na malami shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma
hakki farko na tarbiya hakki ne akan iyaye hakki na neman ilimi hakki ne akan iyaye har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma to sai su dauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi to abin da aka ce makaranta akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajen su iyayen su suke ba su ilimi na addini kafin su ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu duk haddace su sani su koya ba zai yiwu a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi a inda dai aka kai mutum ya samu ilimi to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwa in a gida ake ba shi ilimi to su ya cancanta su gaya masa in ba su da lokaci ba su da ilimin suka dauki dukiyarsu don su nema don su ilimi makarantar da suka kai ita ce ta kamata abin da za a yi wajen hankali da malamai shine a ji tsoron Allah wato ana shi da gona da dalilin faɗan wasu dalilai wasu yaran suna samun kansu a halaka wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yaran a jika domin dalata wannan an same shi da yawa a tsanci malami da lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da yi na rukuna na auratayya ko ko na rukuna na kare mutuncinta ko ko na sharuka ne yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta to sai a shige abin da ya kamata a faɗa sai a zo da abu na son zuciya sai a ɗora yarinyan nan a kan layin da zai dace ba sai kaga an samu mummunar fahimta ko ko an samu mummunar faɗa
karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamarmu inda Nana Firdausi Rufa'i ta yi wa wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim bayanai akan yadda ake sarrafa riɓi ya zama kayan kwalama.
Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashenmu na mata. To yanzu dai za mu fara akan riɓi kantu. Da ake cewa shi riɗi an aka siyo shi ne za a zauna a ɗan gyaggyara shi haka kamar yadda ake gyara shinkafa haka ƴar Hausa. ƴar Hausan dai ba kowa yake ya santa ba amma dai an san dai sun ta
yanzu kan kowa ya san ƴar Hausa. Wata za ka tsince duk wani?
Eh, sai a dan tsince duk wani datti.
Eh, da manyan duwatsu.
Yawa. In aka tsince sai a zo a kuma rege. A riga sosai wasu su sa roba wasu su sa koko. Su rege sosai a rege shi sosai ya fita tsakuwa diya a bayan. A raba shi da kananan tsakuwa. Duk dattin yayi sama tsakuwan tai kasa da azubar. Sai a zo a samu rariya kai ko kwando haka a tace ya tsani. In ya tsane nan kuma an dora tukunya akan wuta in ya riga ya tsane ruwa bi daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi in ka tsane naman ka za a yi ka san kana juye shi ne akan wuta ba sai ka sa ruwa ba to haka za ka yi sai a zuba ridin a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskaskas din nan kana ci ka dan ji yana kaskas to eh kamshi shi zaka ji yana fitowa to sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka daureye kana daurewa kawai sai ka zuba sugar dinka sannan kuma sugar din yanda zaka amfani da shi in zaka amfani da wannan loka daya to shi ma sugar din eh na kantu to shi ma shi kantin shi ma zaka amfani da loka daya na sugar din
to eh ba anya
da yawa ba bai yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son dan dede
to in dan dede ne a yi da rabi
in dan dede ne zaka iya yi da rabi da gwangwani daya in dan dede ne wani kuma rabi kowa yanda yake so kawai sai ka sa sugar din account in sugar din ya fara yadda wuya da wuya fa yayi brown kamar zai fara konewa to daman kin dauko kantin ki dan yana da fa wahala sosai yana da wahala kin dauko kantin ki daman kina juya sugar din da muciya da muciya kina dauko kantin ki wanda ya zama ne kin daman kin soya shi kin aje kin ba an bashi tsoro to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka dinga juya shi kakka karkata shi zaka yi ta sa kana eh
in ka fara juya hannun
haka zaka yi ta eh sai ka samu wani yana zuba ma shi sai ka samu sai ko kuma ka dage in zaka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar sugar din da ridin ya kama jikin shi yayi danko sosai kana dauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu kai flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka zo shi ma ana sa leda mai saboda ai abin da yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina yanda zaka iya yayyankawa to shi gaskiya ana mai gaggawa ne dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kadan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai tauri in yayi tauri ba za a iya yanka shi ba to shi ne yanzu na ri
shi ma na ji kaman zan iya yi a cikin minti 15 zuwa 30 ko
to ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma husband din shi nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai wani kuma in yayin
shi
kadai ne tunda dara yake yin kwadama tunda in suka zo duk za su ci da kai da ƴaƴa ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fa ka je wani Mr. B ka je wani park ka je ba ka eh ai kuwa to shi ne
ki daya annan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown daidai da ta mana sauti hada mana shirin baki dayan sa ni ce Amina Buhari Auna daga nan Benin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya yau yara suka za a gabar su kwarai ba za su bari ba